سبحانك اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. godiya ya tabbata ga Allah madaukin sarki da ya hada mu da waɗannan fuskoki masu albarka a wannan taro mai albarka na musabaqar alqur'ani mai girma ta 36 a cikin wanda aka saba ana yi a wannan jiha, a wannan gari mai albarka, garin Jos Plateau, a ƙarƙashin musabaqa Foundation for Quranic Recitation in Nigeria, Jos North LGA branch. A wannan gari mai albarka, a garin gaban ƴan uwana masu albarka cikin manya-manyan ma'adata alƙur'ani da malamansu. Kafin na ce komai, ina miƙa gaisuwa da jinjina ga iyayen wannan tafiya, manya-manyan malamai, iyaye jagorori, da manya-manyan 'yan siyasa waɗanda muke tare su suke taimakawa wannan tafiya, da malamai matasa da Allah ya yi wa wannan gari na Jos Plateau State albarka da shi, da su da ɗalibai na ilimi da ma'adata alƙur'ani da Allah ya ni'imta wannan gari. Kafin na fara cewa komai, ina so in yi muku bayanin farin ciki na da murnata da jin daɗina ga irin yadda na ga aka mutunta alƙur'ani, ake mutunta alƙur'ani a wannan gari na Jos. Shekaru aru-aru irin wannan tsari na musabaqa wanda sai ka dage a Najeriya ka samu jiha da ta kula da shi take tsarawa yara suke samun karatu irin wannan, ko yau ko gobe, wallahi kun ci nasara. Kuma muna fatan Allah ya dubi zukatanku, ya dubi wannan hidima da ake wa alƙur'ani, Allah ya muku ni'ima da samun zaman lafiya, kuma Allah ya ba ku jagoranci a wannan jiha. Allah Ubangiji ya ba ku madafan iko, ya ba ku ikon tabbatar da adalci da zaman lafiya kamar yadda kuka saba kuna yi. Gabar magana ta farko, bayan gaisuwa da girmamawa ga iyayen mu, malamai da shugabanni da suka fara gabatarwa, ina ce da ku al'ummar musulmi, alheri ya ishe gare mu da Allah ya mana ni'ima da alƙur'ani. Ba mu da wani littafi mai daraja, mai matsayi, mai ɗaukaka, mai haske, mai albarka irin alƙur'ani mai girma. Da haka wajibi ne gare ni da ku da dukkan al'ummar musulmi gaba ɗaya mu kula da wannan littafi na alƙur'ani mai girma. Abu na farko, yawan karanta shi. Allah ya yi yabo ga masu yawan karanta shi, ko da kuwa ba su haddace shi ba. A'udhu billahi minash shaitanir rajim. Innal ladhina yatluna kitaballah wa aqamus salata wa atawuz zakata wa anfaqu mimma razaqnahum sirran wa alaniya yarjuna tijaratan lan tabur. Allah ya yabi masu karatun alqur'ani, masu tilawa alqur'ani, masu tsayar da sallah, masu bayar da zakka. Waɗannan su ne mutanen da suka ƙulla kasuwanci tsakaninsu da Allah tabaraka wa ta'ala, kasuwancin da baya lalacewa, kasuwancin da babu asara a ciki. Da haka kamar Qur'ani yana mana bayani a kai cewa duk wanda ya lazimci karanta alƙur'ani ya mai da shi wuridinsa, to ya ƙulla kyakkyawan alaƙa da mahaliccinsa. Bincike ya tabbatar mana cewa shi wannan littafi na alƙur'ani karanta shi ibada ne, karanta shi ƙurba ne, samun kusanci ne da Allah tabaraka wa ta'ala. Babu wani abu mai lada da dan adam ka iya karantawa a duniya da zai samu lada a wajen Allah sama da Al-Qur'ani mai girma. Ba a yi wannan abun ba da ya fi Al-Qur'ani lada. Manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam ya faɗa cewa a hadisin Imam Tirmidhi, Allah ya masa rahama, kullu harfin, kowane harfi guda ɗaya na Al-Qur'ani ana bada lada goma a kansa idan mutum ya karanta. Yace la aqulu alif lam mim harf, ba ina nufin alif lam mim harfi ɗaya ba, alifun harfun wa lamun harfun wa mimun harfun. Alifun harafi ne mai zaman kansa lada goma, lamun harafi ne mai zaman kansa lada goma, mimun harafi ne mai zaman kansa lada goma. Alif lam mim kawai kana da lada 30. Buga lissafi, idan kace bismillah rahman rahim kana da lada ya kai 170. Ba'un goma, sinun goma, mimun goma, alifun goma, lallan 20, hakuri goma. A iya nan nawa ka samu? Goma 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 a bismillahi ka samu lada wajen kusan 70. Kaga wannan iya nuna wani abu, yana nuna mana cewa ba mu da wani littafi da za mu karanta mu samu cikon lada account dinmu ya cika irin Al-Qur'ani mai girma. Manzo Allah sallallahu alaihi wa sallama ya faɗa cewa ranar tashi alkiyama masu Al-Qur'ani ba za a basu ba sai an nuna musu matsayin su na girma da matsayi da dauka. Yuqalu li sahibil Qur'an ikra wartaqi, yi karatu ka ƙara ɗaukakuwa sama, warattil kama kunta turattilu fi dunya, karanta Qur'anin nan kamar yadda ka kasance kana karanta shi a duniya. Kun ga kiyama ba wurin sallah bane, kiyama ba wurin salati bane, kiyama ba wurin wata ibada bane, amma saboda muhimmancin Al-Qur'ani, wallahi sai an ce wa mai Qur'ani ki karanta kuma ya ta ƙara sama, ya ƙara sama, ya ƙara sama. Manzo Allah yake darajar ka, matsayin ka, ladan ka yana tsayawa ne a bisa aya ta ƙarshe da ka karanta. Ashe akwai wanda za a ji suna zabga tilawa a filin tashin alƙiyama? Su ne suwaye? Su ne waɗanda suka saba suna karanta wannan Al-Qur'ani a wannan duniya. Imam Shafi yake cewa man ta'allama al-Qur'an azumat qimatu, wanda duk ya koyi Qur'ani, ya karanta Qur'ani ya koye shi, wallahi kimarsa girma take a wajen Allah, kimarsa ɗaukaka take samu, yana samun ɗaukaka a wajen ɗan adam. Shi ne littafin da ba abinda zai baka daraja da matsayi da ɗaukaka, wallahi irinsa, shi Al-Qur'ani mai girma. Hafiz Ibn Hajar Al-Asqalani rahimahullahu ta'ala ya ce duk wanda Allah ya taimake shi ya haɗa abubuwa guda biyu. Abubuwa nan guda biyu abinda yake nufi, wato al-jami'u bayna al-Qur'ani wa ta'limihi, wanda ya haɗa da karanta Qur'ani da karantar da shi, to wannan mutumin ya haɗa manyan alkhairai, ya karanta ya samu ladan karantawa, ya karantar ya shiga cikin fadin annabi khairukum man ta'allama al-Qur'ana wa 'allamahu, mafi alheri a cikin wannan al'umma shine wanda ya koyi karatun Qur'ani kuma ya koyar da shi. Ashe wanda ya karanta Qur'ani ya karantar babban mutum ne a cikin al'umma, mutum ne mai matsayi a cikin al'umma, mutum ne mai daraja a cikin al'umma. Yanzu bayan waɗannan bayanai da malamai suke ta yi, da wanda annabi sallallahu alaihi wa sallama ya faɗa, ya ce duk wanda ya karanta wannan Al-Qur'ani ya sani cewa inna Allah yarfa'u bihadha al-kitabi aqwaman wa yada'u bihi akharin, Allah yana ɗaga darajar wasu mutane da wannan littafin wanda ba kowan kowa ba, ta dalilin Al-Qur'ani zai zama kowa, wanda ba shi da kuɗi zai zama ya fi mai kuɗi daraja a cikin al'umma saboda Al-Qur'ani, wanda ba shi da mulki ko sarauta zai zama babba a cikin mutane saboda albarkacin Al-Qur'ani, ƙarami mai ƙananan shekaru za a saurare shi saboda alqur'ani yanzu ku duba yaron da yazo dan mu ko jikan mu shi ya fara budewa da karatun qur'ani dan karamin yaro yayi karatu mai kyau yayi karatu mai lafiya wannan yaro iyayensa ina musu albishir wannan yaro jihar plateau ta ci sa'a ta buga kitabun misali da irin sa kuma wannan ya zama challenge ga sauran kananan yara masu zuwa wallahi wannan abun farin ciki ne abun kai hawaye ne a yayin da zaka tarar da wasu daga cikin mu mutum zai debi shekarun da Allah ya bashi amma wallahi tallahi bai iya karanta alqur'ani ba wani ya fi karanta jarida akan alqur'ani wani mutuwa yake yana karanta jarida ba mutuwa yake yana karanta qur'ani ba wani yayi aikin gwamnati yayi shekaru aru-aru yayi hidimar office yayi wahala komai ya iya duk turancin ne ya iya falansa kullum a cike yake da jaridu yayi ritaya ya zauna yace ba shi da abokin hira sai jaridu mai qur'ani kuma bai da abokin hira sai littafin Allah haka ya zauna ba yanda zai da safe a fidda shi ya sha rana vitamin D ko vitamin C idan yamma ta yi a gunguro shi kafafuwa sun mutu hawan jini ya kusa kwantar da shi amma wallahi abin da yake iya karantawa ya samu natsuwa shi a wajensa shine jarida a haka ya mutu ba shi ma alaka da alqur'ani wani an je da shi umra babban attajiri mai hali kowa ya je ya yi tawafi ya dauko qur'ani yana karantawa yana kallon dakin Ka'aba shi sai ya zauna yayi tagumi abokin sai yace da shi wane yaya baka karanta qur'ani yace ka bari dai ni na san kuskuren da nayi wa kaina yace wallahi ko gurin alamtar ba zan iya budewa ba daidai da qul huwallahu ahad wallahi ban san inda take a cikin qur'anin nan ba baka iya ba yace wallahi ban iya ba amma ya karade duniyar nan da neman kudi ya karade garin su da tara kadarori yana hawa motoci na gadara yana gida yana gina gida na kecire ne ya zabe dukkan jajayen yan mata na garin biya aure su biya tattare su gaba daya saboda biyan bukatar su ta duniya amma abun mamaki bai da alaka da Allah tabaraka wa ta'ala wallahi ina shaida muku ya ummata Muhammadin sallallahu alaihi wasallam dan mutumin da ya kuskura baya karanta qur'ani kuma bai koyi qur'ani ba yayi wa kansa babbar asarar da ba zai iya compensation din ta barantar shi kiyama da aka kira ga al'umma al-islamiyya girma da shekaru da mulki da sarauta da matsayi a cikin al'umma baya hana mutum ya koyi qur'ani ka samu wani mahaddacin qur'ani gangaren ka saka masa albashin 150,000 duk wata ya rinka zuwa a sati sau biyu yana koya maka wallahi ba kai asara ba za a koya ma ta da baki za a koya ma karanta bakin za a koya ma karatun nan ka iya alal aqalli ka samu na gamuwa da Allah da yawa akwai wanda suke mutuwa da bakin ciki ba su iya karanta alqur'ani ba da haka ina kira ga al'umma lalle mu mutunta alqur'ani mu kimanta shi kuma daga cikin falalar kulawa da alqur'ani alqur'ani shike samar da zaman lafiya a cikin al'umma wallahi ya ku musulmin jos ina gaya muku yana daga cikin sirrin da Allah ya taimake ku yanzu jihar ku a Najeriya ta zama daga cikin jihohin da ake buga misali da su akan zaman lafiya wallahi akwai wannan kula da alqur'ani bako wanda yake waje baya zuwa nan garin ko baya bincike bare taba sanin cewa akwai wata harka ta kulawa da alqur'ani irin wannan ba da haka ina muku wasiya ina yi wa gwamnati wasiya su kula da harkar alqur'ani dinnan da karantar da shi da alqur'ani ne ake samun zaman lafiya da shi ne ake samun kwanciyar hankali ko annabi sallallahu alaihi wasallam kafin ya je madina da alqur'ani sai aka bude garin madina mus'ab ibn umayr shi yaje ya fara bude madina da karatun alqur'ani da shi da ladanin manzo Allah Abdullahi ibn Umm Maktum bi yake gida gida yana karanta wa mutane alqur'ani yana a aqra alaikum alqur'an shin in karanta muku alqur'ani haka yake bi yana rera wa mutane karatun alqur'ani har aka samu musulmi da suka musulunta ya ɗebe su ya kai su wajen manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama suka yi masa mubaya'a kafin annabi hijira ya dawo garin Madina. Dan haka a kula da Alkur'ani a karantar da shi, samar da makarantu na Alkur'ani yana rage ta'addanci a cikin matasa. Yayin da ku shigantar da yayanku da karatun Qur'ani, kun rage masu shan taba, kun rage ƴan waiwai, kun rage barayi, kun rage masu ɗaukan makami suna yi wa mutane ta'addanci. Ashe gina waɗannan makarantu na Qur'ani, kulawa da karantar da matasa Alkur'ani zai rage mana da yawa daga cikin damuwowin da suke damun mu a wannan rayuwa. Abu na biyu, ina so in ja hankalin ɗalibai, ƴan takara da wanda ba su ba, da sauran ƴan uwana ɗalibai waɗanda suke makarantu ko suke kan harka ta Alkur'ani, a kula. Shi Alkur'ani yana buƙatar hadda ne, yana buƙatar haƙuri, yana buƙatar wato gudun hutu. Dole sai an wahala kafin a same shi, dole sai an yi haƙuri kafin a same shi, dole sai an kai zuciya nesa kafin a same shi. Sannan hadda ɗin nan rukuni ne a cikin karatun Alkur'ani. Dole ne mutum ya yi ƙoƙari ya samar wa kansa ƙwaƙwalwa da take iya haddace abu. Hadda kala-kala ce. Akwai hadda wacce take a ɗabi'ar ɗan adam, haka Allah ya ba shi yana da wannan ƙarfin haddar. Akwai wacce take muktasaba, neman ta ake yi, naci ƙoƙari, yawan maimaitawa, sai ya sa mutum ya riƙe-riƙe abu. An tambayi Imam al-Bukhari cewa, ya Imam, da me ka samu wannan tarin ilimi mai yawa haka? Yace, bi mudawamatin nazar, dawwama, da yawan kallon littafi da duba shi yau da gobe, shi yasa na samu wannan hadisai. Yace, na haddace hadisai miliyoyi, ba dubu ɗaya ba, ba dubu ɗari ɗaya ba. Hadda yawan karanta abu, yawan duba shi, shi ke zaunar da shi, musamman a wannan zamani da wahalhalin yau da gobe. In ba kayi da gaske ba, sai su sa ka manta karatu, cefane kawai a ƙasar nan ya ishe ka tashi hankali. In ba kayi da gaske ba, sai su sa ka manta karatu. Damuwa, neman na kai, neman rufin asiri, yaya zan kare, yaya zan taimaki iyalina, ya zan yi kaza. In mutum bai yi da gaske ba, wallahi sai ya manta karatunsa, ko na boko ko na addini. So ya kamata ɗaliban ilimi su zamanto suna da ƙarfin hadda, dan shi ne zai nuna darajarka a cikin al'ummarka. Yanzu duk wanda aka zo aka yi takarar nan da su, za a raba musu wannan kyaututtuka, ƙarfin haddarsu ta kubutar da su. Ashe ya kamata mu koya wa yaranmu haddace abu, mu koya wa yaranmu riƙe abu. Imam Ibn Shibruma, Allah ya masa rahama, yake cewa, ya ƙulu Imam Shi'abi rahimahullah, ana bayani akan ƙarfin hadda da riƙe karatu na irin manya-manyan malamai su Shu'ba ibn Hajjaj al-Ataki rahimahullahu ta'ala. Shu'ba yake cewa, ma katabtu sauda'a fi bayda ko fi bayda, tunda nake ban taɓa ɗaukan tawada na rubutu a farar takarda ba, ila yaumi hadha, har zuwa yau. Kawai da an bani abu haddacewa nake. Yace, wala haddathani rajulun bi hadithin qattu illa hadithuhu, ba wani mutum da ya taɓa bani wani hadisi a duniya kwata-kwata, face wallahi sai na haddace hadisin. Yace kuma, wala ahbabtu an yu'idahu alayya, ban taɓa son wai a zo bani karatu wai a maimaita min ba. Malam ka ji malamai. Yace, in na ga dama zan iya zuwa in tarera muku waƙoƙi irin na Larabawa, zan iya yin wata guda ina rera waƙoƙi, ba zan maimaita wata waƙa guda ɗaya ba. Kaga wannan in yana nuna mana wani abu, yana nuna mana magabatanmu sun kafu ƙwarai da gaske wajen kulawa da hadda. Ka duba fa, yace bai taɓa ɗaukan takarda da biro ko da alƙalami ya rubuta wani abu wajen kai ya kuce masa ba. kuma duk wanda ya gaya mai wata magana annabi yana faɗa yake da cewa kuma shi shuba shi ba a maimaita mai hadisi wai a faɗa yace a maimaita wallahi ba a yi irin su Imam Shafi'i Allah ya masa rahama aka ce in yazo yana karanta takarda littafi sai dai ya dauki takarda ya rufe ɗaya bangon yana kallon ɗaya idan ya bude littafi nan bangon da nan bangon duk da rubutu duk inda idan sai kai ya manne a gurgurwarsa saboda tsaban karfin hadda da haka sai dai ya sa takarda ya rufe bangare ɗaya in ya gama karanta ɗaya sai ya zo ya rike dan saboda kada ya cakuɗa haddar wannan bayanai ne da suka shafi karfin hadda irin na magabata to me yake kawo haddar mutum ta zauna me yake kawo mutum karfin gwagwalwa na farko akwai naci akwai kokari akwai maimaitawa na biyu lokacin da mutum yake karatun ya cire tunanin wani abu ya sa karatun shine a gabansa kawai na uku damuwa tana hana mutum ya riƙe abu ba a so lokacin da mutum yake hadda Qur'ani ko yake hadda hadisi ya zama yana cikin bacin rai ko damuwa na hudu shagaltuwa da wani abu mutum yana hadda yana duba waya mutum yana hadda yana kallon television mutum yana hadda yana jiyo magana a waje ba yanda za ya hadda ka ta zauna ƙara da hayaniya ba a so tana cakuɗa da haddar da kake sannan kuma samun wato conducive environment wuri mai kyau da ya dace a yi hadda ɗin babu abin da zai ɗauki hankalin ɗalibi babu wata hayaniya babu tashin hankali babu ɓacin rai babu baƙin ciki wallahi za ka ga mutum yana haddace abu yana riƙewa idan wanda yake da iyali ne yana da kyau ya zama ya sauke nauyin iyalinsa ba yana haddan yana tunanin yaya zai ciyar da iyalinsa yaya zai taimaki iyalinsa ba shi yasa aka ce ku sa yaranku su yi karatu tun suna yara ƙanana ba yi da cefane a kansa ba yi da larurar omo ko sabulu ba yi da larurar kudin mota zuwa kaza ba yi da larurar abin da zai ci ku sa ƴaƴanku su yi karatu su yi hadda da mazansu da matansu tun kafin nauyi ya hau kansu Imam al-Khatib al-Baghdadi yana cewa ku yi karatu ku yi ilimi kafin a dora muku nauyin shugabanci da ainihin jagoranci duk wanda hayaniyar duniya ta hau kansa da larurori da bukatu na duniya to gaskiya ba zai iya yin karatu ballantana ya rike wani abu ba Ibn al-Madini yana cewa wata rana an ce wa Imam Sha'abi wannan bawan Allah da nake magana a kansa aka ce aina laka hadal in kullu ya imam ina ka samu wannan ilimi duka yaya aka ka samu wannan ilimi duka yace na samu wannan ilimi ne da abuwa guda hudu abu na farko bi nafili aitimad ni ban dogara ga wani ba ballantana ya bata min rai ko a ce ci na da sha na yana hannunsa ko rayuwata tana hannunsa na yi kokari na kafu na nemi na kaina mai talimi yake cewa alala inalul ilmu illa bi sittatin zaka'un wa hirsun wa istibarun wa bulghatin wa bulghatin wa duli wa ishadu ustadin wa duli zamani dole mai neman ilimi sai ya samu da nawa fasaha basira kwakwalwar riƙewa tsabar kwadayin karatun mai kwakwalwa mai kwadayin ya samu abu sannan kuma guzuri jama'a ba a karatu sai da guzuri duk wanda zai je neman ilimi sai ya guzuri Imam al-Bukhari Imam al-Muhaddisin Amir al-Mu'minin fil hadisi idan zai je neman karatu zai tafi wasu garuruka neman ilimi da guzurin sai yake tafiya an gaya mana a cikin tarihinsa kamar yadda ya zo cikin hadisi sari yana bayani cewa Imam al-Bukhari duk garin da ya je sai ya ce ina manya-manyan yan kasuwa na wannan gari sai a ce da wane da wane yace masu amana wanda kasuwancin sai yake ja a ce wane da wane wane sai ya zo a tara masa su sai ce to ina da kuɗi na ni almajiri ne na zo neman ilimi ne nan garin zan zauna shekara ɗaya ko shekara biyu ga kuɗi na nan zan ba ku mu yi mudaraba ku je ku juya duk bayan wata kaza a zo a yi lissafi a bani riba da shi Imam al-Bukhari yake ci da shi yake sayan tawada da shi yake sayan takarda riwaya ta tabbata cewa da shi yake ciyar da wasu daga cikin almajiran talakawa da wannan guzuri nasa ashe yana da kyau duk wanda zai je neman ilimi to a taimaka mai da guzuri wanda zai je hadda Qur'ani a bashi kuɗi dan yanzu al'amura ba sa yiwa sai da kuɗi. Ba wata aya, ba wata hadisi da zaka iya jawo mutum baka bashi kuɗi ba. Ka bashi kuɗi da zai rayu, abinda zai ci, abinda zai sha, inda zai zauna. Mu kimanta karatun Qur'ani, mu mutunta karatun Qur'ani. Masu kuɗi ku dinga sponsorin ɗalibai masu hazaka da basira, kuna ɗaukar nauyin rayuwarsu, suna hadda wannan Alƙur'ani. Wallahi za su zama alkhairi a gare ku a ƙasar nan, wallahi za su zama albarka a gare ku a dukiyarku. Idan har Imam Bukhari zai tafi neman ilimi sai ya ɗauki guzuri. Ya kamata Allah ya bamu yara masu basira, masu fasaha, kawai saboda talauci mu wulakanta su. Yaro ya zama kuɗin Islamiya ba ya iya biya, yana da hazaka, yana da fasaha, amma sai an kore shi a makaranta saboda ubansa ba ya da abin da zai ci, ba ya da abin da zai sha. Wajibi ne masu hali, wajibi ne masu iko, mu rinka zaɓan waɗannan zakakuran yara a cikin wanda Allah ya ba su fasaha da basira. Mu sponsorin ɗinsu, mu funding karatunsu, wallahi zai zama mana alkhairi a rayuwarmu. Da haka sai an samu bulga, sannan a samu irshadu ustaz. Abinda ake nufi da irshadu ustaz, ba a karatu ba malami ya jama'a. Kada wani yaro ya ce ya iya tada baki bane zai haddace Qur'ani. Wallahi duk wanda ya je kama Qur'ani yana yi ba malami, to wallahi ya ci bil gara'ib, sai ya zo ya karanta wani abin da ba haka ake karantar da shi ba. Kuma Qur'ani ba a koyan sa a kaset, da wanda suke shiga daki su rufe daki su ce wai sun haddace Qur'ani da kaset. Akwai karatun da sai ka ga bakin malami yaya yake karanta wannan aya, yaya yake tsayawa, yaya yake tashi. Sannan kuma dole ne ɗaliban ilimi ku mutunta malamanku, ku darasta su, ku kimanta su. Ba a samun ilimi ba a mutunta malami. Amma yanzu yau abin da ke faruwa, yaro zai taso saboda yana da ƙarfin hadda, saboda yana da zaƙin murya, saboda ana sauraron sa, saboda ya je ya ci musabaka, saboda ya yi kaza, sai ya fara raina malamansa, baya kimanta malamansa. Wani ya ce to me su tunce a kansa, ni ma su tunce a kaina, to me haka ya faɗa. Ba ka da albarka, ka yi wa kanka shirme. Malami sai an kimanta shi, malami sai an darasa shi. Bincike ya tabbatar mana duk ɗalibin da bai mutunta malaminsa ba ya shiga duniyar karatu, wallahi baya kaiwa, kuma baya albarka. Wallahi za ka zo yayi ne za a yi ka a gama ka, ka zo kana rayuwa a garin ba a san da kai ba. Ya zama matanka ba sa iya zuwa su nemi karatu a wajenka, ƴaƴanka ba su yadda da karatunka su amfana da kai ba, saboda Allah ya kwashe maka albarka waɗanda suka maka hanyar ilimin kame da su ba kowa ba, saboda duniya ba ta san su ba, saboda ba su da zaƙin murya irin naka, saboda ba su ci musabaka ba, saboda ba su yi kaza ba. Don haka duk ɗalibi na ƙwarai duk inda ya je yana kimanta malaminsa. Kuma wannan gururi, wannan ruɗu yana da yawa a cikin ɗaliban Qur'ani. Jiji da kai, nuna isa. Yaro bai kai ya kawo ba, ana arama arama, yana na'am na'am na'am, arama arama arama. Kai ka san waye arama, ka san wane ne arama, ka san da ake zama arama. Ka je ka tambayi tarihi, ka ji aramomin gaskiya, ba aramomin hayaniya ba, ba aramomi na ƙarshen damun yan takarda yan musabaka ba, ba shi wannan ba. Wanda ya tsaya yayi karatu na gaskiya da gaskiya, dan ka haddace Qur'ani, shikenan sai ka mai da kan kafi kowa. Yarinya budurwa a nan yar shekara 16-17 ko saurayi ba ta da shi, da haddace. An ce maka ƙarfin hadda shi ne ke nuna kafi kowa. Albarka ake nema ilimi, darasta na gaba. Da haka ana samun albarkar ilimi ne idan an mutunta na gaba. Shi yasa ana ta karatun, ana ta karatun. Wani ya je can, ya je wacce ƙasar, zaka je ƙarshen duniya, zaka je ayi a daga ka, iyakaci su baka, ƴan kwabban da za su baka, ka dawo gidanku, sai a wayi gari bayan shekara biyu duk an manta da kai. Amma mai albarka, Allah yana sa masa albarka a cikin tafiyarsa. Raina malamai, rashin mutunta malamai, rashin kimanta malamai, cin duniyar malamai. Wai malami na ne ya bude makaranta, ni ma na bude, yanzu na fi shi dalibai, to sai me? Wannan ba daidai bane. Ya koma abuta Al-Qur'ani, mai Qur'ani shi ya kamata ya zama mai tawazu, mai Qur'ani shi ya kamata ya zama mai kankan da kai, mai Qur'ani shi ya kamata ya zama mai boye kanshi. An gayyaci Imam Khalil Husaini wata rana wani babban taro na duniya, kowa yana neman Husaini, Husaini, Husaini. Sai aka ce zai zo yayi karatun Qur'ani, kowa ya miƙe so yake ga Husaini. Husaini yana fitowa sai ya ɗauko Qur'ani a hannunsa, sai ya bude zai karanta Qur'anin nan yana kallon Qur'ani nazarin la ghaiban, sai aka ce yaya Imam al-Khusayri zai zo babban taro zai karanta Qur'ani kuma mu ga ya bude Qur'ani yana kallo a takarda, yace Qur'ani ba a ci masa baki, Qur'ani ba a masa alfahari, kun taru duniya tana gani na, gwandan bude ido na ganin ido, kiru da mu zo in karanta dan kada na yi kuskure, kuma dan nuna muku ni ma zan iya kuskure. Allahu akbar. Wanda Imam al-Khusayri ya fa karanta Qur'ani ba sau ɗaya ba, ba sau biyu ba, sauka wanda ake recording a studio an gwada an bincika ba a samu kuskure ko ɗaya ba. Wasu masu neman kakalin suke cewa ai don dinsa wai akwai kaza akwai kaza akwai kaza, amma ya karanta tun daga farko har ƙarshe, ya kai shi har ƙarshe, wallahi malam an ce har a computer aka sa, ko za ta iya nuna wani alama na kuskure ko na wani harafi, ko ya yi numfashi a wurin da bai kamata ya yi ba, ko ya saki iska a wurin da bai kamata ya yi ba akan wani harafi, babu. Amma ka duba tawazu, ka duba gangan da kai. Annabi sallallahu alaihi wa sallama ya zo yana yin sallah wata rana, ya jawo wata daga cikin surori, ya je ya dawo, Qur'ani ya ki zuwa, ya je ya dawo, Qur'ani ya ki tafowa, wanda shi aka saukarwa da Qur'ani fa'izu 60, ya yi haka sau uku kawai sai ya rukui, Allahu akbar, ya rukui, ya halatta limami mahaddacin Qur'ani gangaren in kaje ka dawo, kaje ka dawo, kaje ka dawo, kaji shiru, Allahu akbar, kai rukui ka wuce wurin, an gama. Bayan ya idar da sallah sai ya dawo ya juyo baya, sai yake cewa wai a masallacin nan babu irin su Ubayyu ne, ahlul Qur'an, ahlullah wa khassatu su Ibn Mas'ud, babu irin su Ubayyu ne. Ubayyu ya daga hannu yace gani ya Rasulullah, yace mama na aka me ya hana ka ka buɗa mun lokacin da naje na dawo Qur'ani bai zo ba, yace haibataka ya Rasulullah, yace kwarjininka ya Rasulullah shi hana in maka buɗe. A nan muhallin shahid, ashe Annabi kansa ya zo karanta Qur'ani aya ta tsaya? Akwai wani da zai zo ya daki kirji ya ce shi ne har yana alfahari, yana nuna shi wane ne? Masu Qur'ani ku zama masu tawazu, ku zama masu ƙanƙan da kai. Sannan kuma yace wasairu fil biladi, Imam Shafi yace tafiya cikin garuruka, a nan na samu ilimi, ma'ana ne Qur'ani ya kamata ya zama yana yawo, idan ka nemi ilimi a nan to ka tafi wancan garin ka je ka karu. A nan nake amfani da wannan dama in ce wa ɗaliban ilimi fa yana daga cikin daraja ta ɗalibi da malami, shine yawo a duniya wajen neman karatu. Duk inda ka ji akwai wani babban malami da za ka iya karuwa da shi akan wannan Qur'ani naka ko ilimin littafi, to ka je ka nemi karuwa a tattare da shi. Fazarha wa sharriq la yaqirru bika al-gharbu, kai tafiya malamai mu da kwarai sun yi rihilat, ar-rihla fi talab al-ilm, bal ma ana irga rihla fi talab al-ilmi, yana daga cikin abin da yake kara darajar ainihin wato dalibi. A nan ne za ka gane cewa kai wani ne. Akwai yan wana a nan wurin dalibai na jami'ar Madina da wanda suka je wasu jami'oyi, akwai wanda muka yi aji daya, akwai wanda muka shekaru da su. Ina iya tunawa mun shiga jami'ar Madina, mun shiga kulliyatul hadisi, idan aka zo Qur'ani wallahi sai muka ce tayi mu ba Qur'ani ba ma sai mun yi wani fain attention, ba tunda ai duk muna ga mun haddace. Galiban ɗaliban Najeriya suna zuwa jami'a sun haddace Qur'ani galiba, mu dai a iya shekaru mu da wanda suka gabace mu da wanda suka biyo bayan mu kadan. Dan haka malamin Qur'ani ya zo ajin mu, akwai wasu ƙwararru, wasu ma nan jihar ne, wallahi daga fatiha ya fara mana kai sai muna waiwai, kace ka duba wannan yaran, saboda irin matasan nan ne yara, ka duba wannan daga fatiha zai fara mana, wani yana ganin limamin juma'a ne a garin su, wani yana ganin yana da wata tafariyar makaranta a garin su. Billahi al-azimu da yazo yana koya mana fatiha nan, ba wanda bai karanta fatiha nan ba ai mai gyara ba, babu. A Madina jami'a kulliyatul hadis a ajin mu, muka juya muka juna muka ce tab ashe mun dade muna barna kenan. Haka muka hakura, yaro karami zaka gani wanda bai kai ya kawo ba, dan wata kasa in yazo yana karatun nan yanda ka san shi yake wa wahayin nan. Dan haka kowaye da yake jin ya isa, wallahi idan ka je gurin da ake karatun, billahi alazim ina ga ya muku, wallahi wallahi sai mutiyare ne kansa. Naje na je haramin Madina, akwai wani mashhurin malami da ake tasmi'in Qur'ani ana karban ijaza a wajensa, bayan asuba'i ake bashi karatu. Na je nayi na sajjala, ina fara karatu sai ce anta hafizul Qur'an, nace ya she kai bala ana hafizul lilani ka jitu ilaik ka hafizul Qur'ani, yace to bari hada ka da dalibai na, ma'ana yana ganin cewa matsayinsa da karatu na ni bai isa ma ya saurare sai dai hada daliban. Ina tabbatar muku wannan mutumin kun san waye, medical doctor ne, likita ne, wallahi asibiti yake da shi a Madina, babban likita ne. Amma wallahi idan an zo Qur'ani zaka ga mutane kayuka na kasashe daban-daban yana zaune malam, ba a cin gyaransa sai dai ya ci gyara, saboda ya tsaya ya mutunta Qur'ani. Wadanda suke ganin sun isa sun yi Qur'ani a kasashensu, idan sun je wallahi alazim ina gaya maka a Bakara sai aje ka kai wata biyu ka ta fama ka je ka dawo. In kai kuskure daya na harafi kawai sai ce a'a la yuqra'ul Qur'anu hakaza, ba a karanta alqur'ani hakaza. Dan haka ya ku yan uwana daliban ilimi, mu yi karatu mu haddace Qur'ani, amma mu yadda cewa malaman mu suna da kima a wajenmu, mu yadda cewa malaman mu suna da daraja a wajenmu. Sannan kuma Imam Shafi yake cewa wasabrin ka sabril himari, nayi hakuri kamar hakurin jaki. Malamai yadribuna almasla bisabril himar, suna buga misali da hakuri irin na jaki. Malam duk cikin dabbobi da Allah yi da wahala kaga mai hakurin jaki. Imam Shafi yace wallahi ban samu ilimi na ba sai da nayi hakuri da irin hakurin jaki. Jaki a dora mai kaya mai nauyi, shi ba wanda ya dora mai kayan bai isa ya dauki kayan da jakin ya dauka ba, amma ya dora mai kuma ya hau kan jakin, sannan kuma in bai sauri ba ya dace shi yana zaburarsa furtuk furtuk furtuk, sannan ya je ya daure shi, shi ya je ya ci abinci ya daure jakinsa bai ci ba. Haka jaki yake, ruwa ya dake shi a waje kowa ya shiga inuwa. Yace Shabi yace nayi hakuri kamar hakurin jaki. Dalibin ilimi ba a samun ilimi sai an yi hakuri. Kuma ku daina bata akan ku lokaci, ku kun sani karatun boko ma da kuke yin sa dan duniya da ake samun duniya, kuna hakuri, me yasa ba za ku hakuri da malaman addinin ku ba? Me yasa ba za ku hakuri ba? Shi ya fiye fada, shi ya fiye kaza, ni wallahi kaza, bakin ciki ake min, ba a so ma an haddace. Wai wani yaro ne an zo za a yi musabaka, an gwada shi an gwada shi bai kai ba, wai ai bakin ciki ake mai, wai kada a ce shi ma ya haddace. Banzan bazara karan kadamiya, kai din me dan an yi maka bakin ciki akan me? Mutum dubu nawa aka haddatar? So dalibai wallahi ku shafa wa kanku ruwa sai kun yi hakuri. Yanzu daliban hadisi sun sani, Imam Al-Amash Sulaiman ibn Mahran yana karantar da dalibai, majalisinsa mutum dubbai ne, ba ma mu wai irin wannan dan taruwar ba. Aka ce idan ya zo yana karatun hadisi wallahi sai da mai mumli ake cewa mutum 5, 6, 7, 10, 15 su ne lafikarsa. Idan ya ce haddasana fulan sai wance ce haddasana, wance ma ce haddasana, sai ya yi wajen minti nawa kafin a gama rubuta haddasana. Malam zuwa ake daga duniya ana neman ilimi. Yace sai na jarabi ɗaliban nan, in ga suna son karatun nan da gaske ko ba sa so. Kare yake da shi, kaga dai hukuncin kare da waye. Wannan yanzu ba bayanin ya ajiye kare nake magana ko na ba, kare yake da shi kan duka masu cizo. Idan an zo karatu ɗalibai sun cika majalisi sai ya sako karen, sai ya baza ɗaliban nan su ruga da gudu. Aka ce ya imam, ya imam, ya aka yi haka? Ka sako wa ɗalibai kare sun zo neman ilimin hadisin annabi. Ya ce ya za mu yi mu gane ɗalibai masu gaskiya masu haƙuri da kuma wanda shi ba masu haƙuri ba? Ya ce mai son ilimin zai sake dawowa, wasu sai su tafi ba za su dawo ba, wasu kuma sai ce bari mu dawo, ai karen ya ɓuya, sai ya fito ya zo ya zauna ya ba su karatu. Irin malamai masu tsoron Allah da wani ya zo zai fito da zai ba da hadisi bai da rigar da zai bayar. Ɗalibai suka jira yake ku yi haƙuri, mayafina na wanke guda ɗaya nake da shi a duniya, sai ya bushe zan fito muku hadisi. Ɗaliban malaman hadisi irin su Imam Sufyan ibn Sa'id al-Thawri wanda suke cikin rayuwa cikin talauci suna ba da ilimi, amma sun koyar da tarbiyya. Ɗaliban suna mutunta su, rubuta karatunsu, sai za yanzu ya zama yana yaduwa a duniya. Sufyan ibn Sa'id al-Thawri wata rana aka ga ya zo yana balle rufin ɗakinsa na ciyawa, itacen rufin ɗakin na ciyawa yake ɓallewa. Aka ce ya imam, ya aka yi haka? Ya ce ban da abin da zan ci, ban da kuɗi a jihuna, kuma zan je in wulakanta kaina ba. Ya ce zan ɗauki wannan in kai shi kasuwa na sayar don in samu abin da zan ciyar da iyalina. Sun riƙe Allah, Allah ya riƙe su ya mutunta su. Amma yau ka isa ka ce baka san Sufyan al-Thawri ba? An tarar da shi a ɗakinsa yana yin filo da ƙasa, da yashi aka ce ya imami aka aka ce uzakkiru nafsi bi hayati alqabri ina tunatar da kaina da rayuwa irin ta kabari amma alhamdulillah rabbil alamin sun yi ilimi sun yi hakuri da duniya anan nake amfani da wannan dama don Allah wanda Allah ya bashi daraja ta ilimi yayi hakuri da rayuwa dama almajirai masu karantawa ba lalle mutum ya zama attajiri ba ba lalle mutum ya zama mai kudi ba ba lalle ya zama mai sarauta ba daka zai iya yiwa mutum yayi rayuwa ta bukata amma kada mutum ya sacrifice da ilimin sa da addinin sa ije itozartar da kansa ya zubar da mutuncin ilimi yan siyasa su zo suna hankiki da kai da qur'anin ka da hadisin ka da haddarka da ilimin ka da tsoron Allah ka kaje wani ya tamandal bika ya mai da kai hankiki ya mai da kai mindil yana goge fuskarsa da kai kar mu yi wannan al-ilmu ya'lu ilimi sama yake wala yu'la alai ba a yin sama da ilimi al-malu yufna wal-ilmu yabqa ilimi dukiya karewa take mulki karewa yake sarauta karewa yake amma wallahi ilimi baya karewa da shi mutane mutun yake mutuwa da shi wani malami wata rana mutane suka kona masa littafin sa ina magana akan muhimmancin hadda ga dalibai riƙewa da mutunta ilimi za ka iya zuwa ka wayi gari a lokacin da za a toshe maka duk wata hanya da za ka samu ilimin ka ilmantar ka shirya da wannan challenge ne yace in tahriqul qirtas lam tahriqul alladhi tadammanahu alqirtas idan kun kone min library na in kun kone min littattafai na in kun hana littattafai na su shigo ne karatu in kun hana kaza ai ba ku kone abinda yake dauke da littafan ba ashe maktabar duk ya haddace ta gaba daya yace yasiru mai haisu taqallat rakaibi wa yanzilu in anzil wa yudfanu fi qabri yace ilimi na yana tafe da ni a duk inda nake duk inda na sauka da ilimi na duk inda na tashi da ilimi na kuma za a binne ni da ilimi na a cikin kabari na wannan yana nuna cewa karatu na wasa da ake yi yanzu karatun computer karatun kaza a ya kamata mu tsaya ba an yi computer a haddace a rike a gane dan akwai lokacin da za a wayi gari ka zo kai rayuwa irin ta Ibn Taymiya a cikin kurkuku ka mutu a kurkuku dole kana bukatar kai dawa a ciki wannan gabar kenan abu na karshe da nake so zan tsaya akai ya ku yan uwana musulmi ku sani cewa shi ilimi ba a samun sa sai an rage bacci sai an nisanci shimfiɗa ya Ibn Kathir yake cewa la yastata'u al-ilmu bi rahati al-jism ya masu neman ilimi ba a samun ilimi da hutun gangan jiki dole sai an wahala a wahala daga baya a ji daɗi yanzu Imam An-Nasa'i a tarihinsa ya wahala wajen karatu da neman karatu yanzu yana ilmantar da ilimi Allah ya dan buɗa masa kaza yake ci zakara yake ci mai kyau zakara yake samu lafiyayye kosasshe sai ya ce a dafa masa a soya shi ya ce idan an soya shi kuma a daka masa naman zakaran da kashinsa gaba ɗaya a haɗe a yi masa dambu a kawo masa shi majalisinsa na hadisi yana muzakara yana hambudar wato dambun kaza wato kaga wannan me ya nuna ashe za a iya zuwa a nemi ilimin a wahala daga baya kuma a samu sauki Imam Abu Huraira ba irin wahalar da bai yi ba wajen neman ilimi da karatu Imam Abu Huraira yana cikin halin suffa wanda suka rayu cikin talauci ba abinci la ahla wala mala wala ma'wa wala maskana komai babu talauci in kaga Abu Huraira sai kai fatiya ka jira yunwa yunwa yace wallahi sau da yawa nakan zo majalisin Annabi ba da abin da zan ci kar ku manta fa wannan shine lamba ɗaya wajen hadda hadisi da riga hadisin Annabi yace sau da yawa sai Umar yazo zai fita sai in bi shi ce ya Imam ina da fatawa abun mamaki Annabi yana raye kuma ana neman Umar za a yi fatawa Abu Hurairah yace ba fatawar fa nake ta dame ni ba shi Umar ɗabi'arsa in ka bi shi kana fatawa ko kuna magana in kun je gida zai ce fito zo a ci abinci yace to buri na kenan a bani abin da zan ci. Amma Abu Huraira sai da ya zama gwamna, gwamna ya zama al'amura suka sawwaka, to akwai ɗaliban ilimin da za su wahala a farkon karatunsu, amma daga baya Allah madauke sai zai yalwata musu. Kamar yadda da yawa za ku ga cikin malama akwai wanda Allah ya hutar da su amma kuma sun wahala karatu. Imam Ata ibn Abi Rabah ya kasance, riwaya ta zo shekararsa 20 wallahi a masallaci yake kwana, shimfidarsa masallaci ce. Amma ku je ku tambayi ilimin Imam Ata. Muzakarar ilimi dole ne mai Qur'ani sai ya rinka muzakara. Kar wani ya zo ce an yi sauka, an yi musabaka, an haska shi a duniya, an fada yayi na ɗaya yayi na biyu, ka je ka zauna. Wallahi duk wanda ya bar Qur'ani na kwana ɗaya sai ya bar shi na kwana biyu, uku, huɗu, biyar. Shi wannan ɗabi'a al-Qur'ani kenan. Yana zama ne bi kasratil qira'a wal muzakara wal muraja'a, yawan karatu da yawan dubawa da muraja'a. Duk wanda yake so ya mutu da Qur'aninsa, to wallahi ya yi kansa wuridi na karatun Qur'ani. Kuma ka tuna da wannan tarin lada da gaya ma Ibn al-Mubarak an waito yana yin muzakara da shi da Ali ibn al-Hasan ibn al-Shaqiq. Wallahi tun daga bayan Isha'i sai an kira Asubai, karatu kar ake ta yi. Yanzu dan Allah mahaddatan mu yaran mu suna zaman musaffa musaffa, suna wannan ko ku dai zaman karya hula ne da nade riga ake yi. Ku yi kirkiro halkoki, ku raya makarantu masallatanku na garurukanku da bude halkoki na muraja al-Qur'ani. Da ƙarshe ya koyan uwana abinda nake so na rufe da shi shine, dan Allah al'umma musulmi su duba su ga irin yadda wannan al'umma take da tsananin buƙatar a samar da halaqat na tafsirin Qur'ani. Wallahi jama'a tafiya fita yi nisa, an fa bar musulmi a baya. Yau idan ka ga rantsatsiyar makaranta, yau idan ka ga babbar makaranta ta alfahari da ake layi a kanta, ana zirga-zirga da motoci da ababen hawa, to wallahi za ka tarar ba makarantar addini bace ba, ba islamiyya bace, ba tafsirin Qur'ani bace ba. Me yasa? Saboda Qur'anin bai da daraja, saboda Qur'anin bai da kima. A'a, wani abu ne aka zo da shi na tsari na karya daraja al-Qur'anin da karya matsayin makarantun al-Qur'anin bayin awsat al-umma, fi awsat al-umma. Yaro zai zo ya yi wahala ya karanta Qur'ani, ya haddace Qur'ani, ya yi kaza na Qur'ani. Akwai yaran mu da wallahi har rubuta Qur'ani suke da biro, bayan sun yi hadda sai sun rubuta shi da biro, malaman su duba musu tabbatar sun haddace. Amma abin tambayar, idan ya gama karatun Qur'ani me zai zama? Wani tanadi wannan al'umma ta masa? Amma yau mun sani in mutum ya gama NCE yana da abin da za a bashi, in ya gama diploma yana da inda za a bashi, akwai ofishinsa a local government. Shin a local government dinmu a Najeriya, arewacin Najeriya, akwai tanadin da aka yi wa yaran da suka haddace Qur'ani? A state government dinmu akwai ofisoshi? Wani yaro ya samu makaranta zai je ya karatu a ƙasar waje, ya zo yana cewa babansa congratulations, ina murna baba na samu makaranta. Baban sai ya ce wace makaranta? Sai ya ce University of kaza. Ya faɗi wata university, ɗaya daga cikin universities da muke da su a ƙasashen duniya waɗanda suke karantar da karatun addinin musulunci, suna ba da certificate. Ya ce me za ka karanta? Ya ce zan yi Qur'ani, zan yi tafsiri. Ya ce kai ka raba ni da Qur'ani da tafsirin nan naka, ka je kai karatu. In za ka yi karatu gadi, ma'ana ka je kai karatu. In za ka yi karatu, karatun Qur'ani da hadisi ba karatu bane. Wannan shine ideology da ake gina shi a cikin kwakwalen yaranmu. Shi yasa aka wayi gari Qur'ani babu shi a WAEC, Qur'ani babu shi a NECO, Qur'ani babu shi a kaza. Yanzu ilimin Qur'ani, darajar Qur'ani, ministocinmu na ilimi, commissioninmu na ilimi, yanzu ba mu da alfarmar da za a sa mana Qur'ani a cikin WAEC da NECO? Ga musulmi kadai ba, ban ce wanda yake ba musulmi ba. Babu shi a NECO, babu shi a WAEC. Da haka in an zo ana karantar da yara ma ba su samu da shi ba. Mutum musulmi zai zo ya rantaba makaranta private school fatuwa, ana karɓan kuɗi 100,000 kaza, wallahi za ga a darussan gabaki ɗaya babu Qur'ani a ciki. Me Qur'ani ya muku? Laifin me Qur'ani ya muku? Kenan mu da kanmu da kanmu muke kashe ma'anawiyyar al-Qur'ani a cikin zukatan yaranmu. Yanzu baba yana tada hankalinsa idan yaronsa bai ci waye ko ne ko ba, yana tada hankalinsa in bai ci common interest ba. Amma wallahi baya tada hankalinsa idan yaronsa abokanansa sun ba da hadda ko sun soke Qur'ani shi bai soke ba. Iyayen ba sa ma tambaya. Na je wata saukar Qur'ani kwana-kwanan nan a wata jiha, yara ne suka haddace Qur'ani wajen mutum 24 ko 25. Malamin sai dai shekara 3 4 yana koyar da su. Yara malan dukkan su ba wanda ya karatu wanda zaka samu abin suka a ciki malam. Amma daga shi malam yace malam kaga yaran nan wallahi duk shekarun nan akwai uban da ban taba ganin sa ba. Wannan shine sakayyar da iyaye suke yi wa malaman Qur'ani yayansu. Yace wallahi akwai da yawan su ban san uban su ba. Kuma malam ina so na gaya maka a cikin yaran nan da suka haddace Qur'ani nan akwai wanda uban sa bai ma san wace islamiyya dan sa yake ba wallahi. Amma yana zurubtu a makarantar boko yana biyan school fees. Akwai yaran da daidai da 1000 da ake bayarwa ta wata. Karshen fa abin da ake makarantar Qur'ani shine a wata a ce a ba da 1000. Ko a tam a ce a ba da 3000. Shi malamin Qur'ani baya san albashi. Wallahi ya kamata wannan reni da wulakanta littafin Allah da muke ya kamata mu gyara wallahi. Kowa yana da albashi mai kyau banda malamin Qur'ani. Kowace makaranta tana da kima banda makarantar Qur'ani kuma suna cikin mu. Muna da attajirai, muna da 'yan siyasa, muna da masu mulki, muna da masu kuɗi. Amma daidai da kara ayi wa Allah, kara ayi wa Allah a mutunta makarantun Qur'ani ba ayi. Yaran nan da kokarin su da ci da ƙarfi kawai suke karatun nan. Ba wai sun samu wai support, complete support daga gurin iyayensu ko na makamancin wannan ba. Wani falasan ya ɗauki malami yana karantar da yaransa mathematics, English, physics, chemistry, biology. A Saturdays and Sunday, ka san nawa yake bashi 1000? Ka san nawa malamin Qur'anin sa yake ba mai yake bayarwa 3500. 3500 saboda dan wulakanci ne shi. Wallahi ina gaya muku, ku mahaddata Qur'ani ku daina mai da kanku arha. Duk wani attajirin da yazo yana da gida babba har ya yadda zai karanta Qur'anin. Ba a masallaci zai karanta ba, yace ka zo gida ya ku zabga ciniki na gaske. Kwarai kuwa ka ce yalla bai Qur'ani ba wasa bane, sai an yi da gaske. Yanda yake biyan mai koyar da physics da biology da chemistry 1000, 1500, 1000 yanka masa ka ce kaza za a biya. Ka ce kuma kar a yadda a turo yaro ya kawo mun salari na. Da akwai wulakancin da ake kawai sai in wata ya sai a turo yaro da envelope a ce kai malamin kudin albashinsa ne. Wannan wulakanci ne, wannan disgrace ne, wannan wannan zubar da mutunci ne. In uba ya yi maka wannan tattara kudin ka mayar mai ka je ka ce ya ƙara tafane, ka ga baban ka ya ƙara tafane, na wadatu. Ku daina wulakanta Qur'ani a gidajenku, ku daina tozarta masu Qur'ani, ku kimanta su. Suna da daraja a wajen Allah, suna da daraja a wajen manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam. Da haka makarantun Qur'ani suna cikin wani yanayi da al'umman nan tana bukata a nuna mata kimarta da darajarta da matsayin waɗannan makarantu. Mu mutunta su, mu kimanta su don mu samu matsayi, mu samu ɗaukaka. A buɗe makarantun Qur'ani a gidaje, a buɗe makarantun Qur'ani a ainihin wato unguwanni. Akwai makarantar Qur'anin da wani ɗalibi na yake gaya mun a unguwarsu, kun san ina ake karatun, sun yi su samu wurin karatu babu. Wata ƙatuwar kwata ta unguwa ta biyo ta unguwar, sai suka yi mitin suka ce to tunda wannan kwata ta gwamnati ne, ai bari mu samu falankai kawai. Suka samu fulanki suka tsora. Wallahi tallahi malam akan wannan kwatar suke karatu, suna karatu, sauro yana shigowa ta kafe yana cizon yara. Duk radda aka yi ambaliyar ruwa a anguwar, sai ya ɗebe katakon sai ya zubar da shi ko ya tafi da shi. A haka suke karatu. Kuma a anguwar akwai multimillionaires masu manya-manyan gidaje, kuma da 'ya'yan suna karatu a wurin. Mutum yana da gidan haya ya fi 100, amma makarantar islamiyyar ɗansa ana yi a garejin mota. Yana da gidan haya ya fi kaza, amma makarantar islamiyyarsa malaman daidai da riga ta sallah ba su da shi. Baka da halin da, baka da iko, baka da zuciyar da zaka girmama malamanka na Qur'ani. Kowace makaranta, kowane karatu ana bada albashi na kwarai, amma banda makarantun Qur'ani. In gaya muku wani abu guda, bincike muka yi a nan kasar mu Najeriya Arewa, kun san cewa har yanzu akwai makarantun Qur'ani da ana biyan albashi malami 3000 a wata? Are you serious? Yanzu ku da gaske kuke kuna so ku karatu 3000 a wata? Wani ce yake malam ai 3000 ma sai an yi kora, sai an ku kori yara tukunna. 200 ce ake kawa, 3000. Akwai wanda ma bashi yake bi, an fi wata 7 ba biya shi ba, yace zan zo in koyar. Jama'a, ba ina nuna cewa a mai da karatun Qur'ani ya zama mai wahalar samu ba, a'a ina so ne a kimanta masu Qur'ani, a kimanta karatun Al-Qur'ani. direba fa zaka dauka kana bashi 30,000-40,000 mai wankin gidanka ko mai bayin fulawa yana da albashi mai karfi amma malamin islamiya bashi da albashi mai kyau da hakan zamu bari makarantun su zasu mutu dan ma Allah ya taimake mu duk in kun duba makarantun mu na Qur'ani a kasar nan za ku ga yara ne matasa masu digiri masu kokolwa wasu suna da shago a kasuwa wasu suna da aikin yi haka suke hakura su ainihin zo su zauna su karantar da ɗaliban nan saboda kishin addini ba wai dan kishin kudin da ake ba su ba ina jin tsoron a zo wani lokaci da mu da kanmu za mu kashe makarantun nan na Al-Qur'ani da haka malaman Qur'ani ku kimanta kanku ku darrace kanku na gaya wasu malaman Qur'ani nace in kun samu dama ku gyara jikinku kar ku bari yaro ya zo aji yana ganin ka a wulakance sai ya dauka Qur'ani ne ya gadar maka din ka shaddar ka lafiyayya mai kyau ka saka mata stati ka samu gilashin ka uban ubansu mai kyau ka saka a idanka ka karya bula kuma ka zauna ka zuba qira'a kuma in wani ya isa ya zo ya taba ka inda akan Qur'ani ne yaran za su ganka su ce kai wannan malamin Qur'ani ya hadu ga Qur'ani ga haduwa sai su sha'awa amma in ka zo a gulakance a tozarce hula a karkace ga wani a kaza waye a tozarce za su sha'awa ba za su yi ba saboda Qur'anin naka ma da ka tana bai maka komai ba dan Allah kada mu bari ɗan uwanmu ɗalibanmu suna ganin talaucinmu da buƙatarmu duk da na san cewa akwai babin zuhudu duk da na san cewa akwai babin gudun duniya amma al'amura suna canjawa da canjawar zamani ku kimanta karatun nan ku mutunta karatun nan ku sani cewa ƴaƴan nan da kuke koyar da su kasashen waje ake tura su ana biya musu miliyoyin kuɗi dan su samu wata certificate ta digiri amma wannan Qur'anin ba iyayensu ba za su ba ku kokobo ba ziyara ma ba su zo su kawo muku da haka ina kira wannan abin ya dame ni ne nace zan isar da wannan sako ya shiga duniya gaba daya al'ummar musulmi in ba ku tsaya kuka yi review halin da makarantun Qur'ani suke cika ba to wallahi tallahi za mu sha wahala kwarai 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 da gaske rashin makarantun a yalwace rashin samun gurin zama rashin samun ainihin kaza babu sannan kuma yanzu ku duba fa a kasar nan musabaka fa ake sawa fa ba ta Qur'ani ba akan koyon waƙan wani a baka waya ta wajen miliyan guda waƙa ake so ka koya ina tajaranmu ba za ku zuba kuɗi ba ku ce duk yaron da ya zo ya yi husari 100-100 aka samu za a bashi kyautar naira miliyan 5 zai jari don Allah ba ku taimaka wa addini ba a cikin abin da Allah yake baku ina masu kuɗinmu ina 'yan siyasarmu masu neman ƙura'a ba za ku iya saka musabaka ba ku ce ni ɗan jam'iyyar kaza na saka kuɗi kaza ko mota kaza duk yaron da ya zo ya karatu irin na Sudai ko ya irin na Shuaib ko ya irin na Mishawi ko ya irin na kaza mun yi masa alƙawarin kujerar Makka da mota kanta ta haya da zai sa aje haya da sabuwar bijo da zai rinka hawa albarkacin Qur'ani yaron mu rasibi wallahi za su muna da mahaddata Qur'ani wanda suka san Qur'anin da gaske amma waye kula da su haka wallahi ina shaida muku ya ku ƴan uwana dole sai mun yi rubin mun dawo da daraja da kima Al-Qur'ani ƴan uwana musulmi na wannan jiha mai albarka ina tunatar da ku abubuwa kamar haka ku sani cewa yanayin da Najeriya take ciki yanayi ne na inna lillahi wa inna ilaihi raji'un hasbunallahu wa ni'mal wakeel wala hawla wala quwwata illa billahi al-'aliyyi al-'azhim amma kar ku manta mu ne ƴan Najeriya haka Allah ya ga dama ya zubo mu a Najeriya bai samu a Chad ko Ghana ko kamar ba da haka kasar mu ce ya kamata mu hada kai mu samar da zaman lafiya a wannan kasar ya kamata mu fidda wani operation zaman lafiya dole duk abin da zai kawo mana tashin hankali duk abin da zai kawo mana rikici duk abin da zai kawo mana fada duk abin da zai kawo mana rabuwar kai duk abin da zai kawo mana zubar da jini a wannan kasa namu musamman arewacin Najeriya dan Allah samari matasa kar ku ba da hadin kai kada ayi amfani da ku wajen rugurguzan Najeriya kada ayi amfani da ku wajen kawo ta da zaunatsi magana ce a dunkule hanyoyi daban-daban suna nan na fili da na ɓoye wanda ake amfani da matasa wajen wargaza stability na wannan ƙasa ba sai na faɗa ba duk wanda ne magana ya san me yake yi a wannan ƙasa ya san me nake nufi kar ku shiga duk wani abu da zai kawo zubar da jini da kashe mutane ko ainihin zubar da mutuncin mutane ko wargaza kasar ta baje kar ku manta akwai wanda su burin su yanzu su ga Najeriya tana cikin fada da yaki da bala'i ya Allah kada ka biya musu bukatar su ku sani inda zaman lafiya ne za ku irin wannan taron an yi lokacin da mutum ɗaya bai ishe zo nan ba ku sani inda zaman lafiya ne za ku je ku yi sallar juma'a ko ku je coci ku je ku yi karatu masu zuwa coci sai da zaman lafiya za a je kasuwa sai da zaman lafiya za a yi kamfen ɗin siyasa sai da zaman lafiya za a yi yawo a gari a yi hada-hada idan babu zaman lafiya na fa kowa ta kansa yake za mu yarda da wannan rayuwa da za a jefa mu cikin gudun hijira da tsoro da firgici yanzu ko mutanen Plateau sai ma an yi muku magana akan muhimmancin zaman lafiya ku da yanzu kun fi kowa cin moriyar zaman lafiya a Najeriya kuna daga cikin jihohin da suke ana buga misali da su Allah mai juya al'amura yanda ya ga dama so muna fatan ku ci gaba da kulawa mu musulmi an san mu da kwantar da hankali mu musulmi an san mu da samar da zaman lafiya mu musulmi an san mu da jaranta da tsayawa akan gaskiya da haka mu tsaya akan wannan kar mu ja da baya sannan abu na biyu abin da ya shafi harkar siyasa yanzu jajibarin siyasa ake za a fara campaign ko an fara campaign ana ta neman ƙuri'u dare da rana da wanda ya yi abin kirki da wanda ya yi aikin banza ma kowa ma fitowa yake ya ce a zaɓe shi ku tsaya tsayin daka ku nemi mutanen ƙwarai da masu ɗan dama-dama a cikinku kar ku zuba ido ku bari wanda ba na ƙwarai ba su yi nasara su zo su ta'azantar da ku ku yi haƙuri abin nan ya zama larura ba yadda za mu yi in dai akwai Najeriya ko ka fita kai zaɓe ko ba ka fita ba sai an zaɓa maka to da a zaɓa ma gwanda ka je ka zaɓa da kanka da a dangwala maka gwanda ka je ka dangwala da kanka ka raka kayanka ka jira sakamakon kayanka da haka duk inda mutanen kirki suke ku yi wa Allah ƴan uwa ƴan Najeriya ku taimaki mutanen ƙwarai ko da ba su da kuɗin da za su raba muku ko da ba su da abin da za su ba ku tunda yanzu siyasar ta zama me ka bayar me ka raba mutane wannan kudade da ake raba su a daidai lokacin zaɓe ba shi ke nuna yi wa mutane aiki da tausayin mutane ba me ya yi a shekarun da suka gabata ko kuma me ya yi wa al'umma kafin ya hau don ka zo ka raba mun nela miliyan 100 ka zo ka saci biliyan 1000 kacin da ne mu daina bari 'yan siyasa suna siyasar kasuwanci da jari na kashe musu miliyan 1000 wallahi sai na ninka duk kudin da suka watsa muku suka kashe muku galibin su wallahi sai sun maida wannan kudin za ku yi ta kukan ba su aiki ba su gama biyan kudin da suka raba muku bane ba da haka ku yi siyasa ta Allah ku zaɓi mutanen kirki ku taimaki ko da talaka ne akwai mutanen arziki mutanen kirki mutanen ƙwarai sun cancanta bokon akwai shi zamanin an san shi tsoron Allah akwai shi mutuncin akwai shi sai dai babu kuɗi shikenan sai mu kada su shikenan sai mu zubar da su ko mu zo mu dawo muna kuka mu ce an yi mana ba daidai ba wallahi ya kamata mu canja tunaninmu kuma kowace jam'iyya mutum yake duk wanda yake na ƙwarai ne a kowace jam'iyya a bi shi a zakulo shi a fito da shi a taimake shi ko da ku a wata ƙoyayyar jam'iyya ce kawai ku yi hedin mutanen ƙwarai wanda kuma za su iya ba mutumin ƙwarai kaɗai ba akwai mutumin kirki amma matsoraci ne ba zai iya yi ba to dole sai an samu inna khaira manista ajarta alqawiyul amin mafi alheri wanda zaka dauka shine mai ƙarfi mai aminci bayan yana da ƙarfi kuma ya zama yana da aminci aminci kaɗai ba zai wadatar ba ba wanda zai zo ya ce ana cutar mutane ya ce ya bar wa Allah ba a'a wanda zai amfani ya murƙushe marar gaskiya wanda zai amfani da damarsa ya tabbatar da adalci ko da za a zage shi irin waɗannan mutane su ya kamata mu tsaya mu taimaka musu mu agaza musu sannan akwai wani tunani da mutane suke da shi ai yanzu ba a yin zaɓe ai yanzu kaza kaza ni wallahi an mun zalunci ni ba mun daidai ba ni ba zan ma je ne ba wallahi tallahi wannan kuskure ne babba musamman a yanayin da muke ciki ai malam ƙuri'ar ka makaminka ai ƙuri'ar ka ita ce makaminka ka je ka bilayi ka tsaya ka kasa ka ɗare ka jira ka raka wannan shi ne abin da ya kamata mu yi amma mutum ya zauna a gida ni ba zan je ba ba ruwana da su kaza to za su zo su zaɓa maka wanda sai ya bi ka har gidan ya ci mutuncinka kar ka zo ka bari ka ɗauki wulaƙanci da tozarta kana da dama, kana da iko. Na sani akwai maguɗi, na sani akwai rashin gaskiya, na sani akwai fujin ƙura, na sani akwai kaza, amma kuma akwai Allah. Ku yi iya abinda za ku iya yi, ku ce ya Allah, mun yi iya ƙoƙarinmu, muna neman tallafi a gare ka. Idan kun yi wannan, shine za ku samu nasara. Idan kun yi wannan, shine za ku samu ci gaba. Kuma abu na gaba, duk wanda ya zo yana neman a bashi haɗin kai a taimake shi, to ku bashi aiki. Kamar ya ku bashi aiki, ranka daidai, in ka ci me za ka mana? Muna da yara a zuba, ba so da ba ɗan sanda. Me za a mana, mutum nawa za ka ɗauka mana? Mu yi a rubuce a sa hannu, ka kawo wakilai, mu ma mu kawo wakilai. Dan in ka yi first term akwai second term, in ba ka yi mana ba, mu ma ba za mu yi maka ba. Ba laifi ba ne, inda suka san me suke yi. Wani ɗan siyasa da zai zo kawai ce a taimaka masa ba tare da an bashi commitment ba, a rubuta a bashi. Muna da yara ba sa zuwa makaranta, muna da yara ba sa samun aikin soja ko ɗan sanda, muna neman custom, muna neman immigration, muna neman kaza, muna neman kaza. Akwai manya-manyan ma'aikatu masu tsoka, yaranmu babu su a ciki. Akwai wurare masu muhimmanci a ƙasar nan, babu yaranmu a ciki. Mu siyasa a wajenmu maslaha ce, me ka mana, me ka taimaka mana, shi ne ai kawai. Kawai sai mutum ya zo hawa ita mai jiniya bai mana komai ba, shi yana shan sanyi ana mai jiniya, mu me muka ƙaru da shi? Da haka kuskure ne kawai mutum ya zo ya kama yi mana sallah a masallacin juma'a, ko ya zo wani taronmu shi kenan. A'a, zuwa sallah a masallacin juma'a a lokacin campaign ba shi ne aiki, sai ka gaya mana me za ka yi. Ni fa wannan fahimta ta ce, in ko za mu ci gaba da tafiya a haka, a je a ci gaba da tafiya. Ku zo ku ba mutum gudunmuwa da agaji, shi kuma daga baya da ya hau ya manta da ku. Ba daidai ba ne wannan, ya kamata mu waye kuma manyanmu, ƴan siyasarmu da kuma ƴan kasuwarmu da ƴan ainihin wato bokonmu. Dan Allah, ku zo ku taimaki wannan al'umma a samar da shiwa gabani na kwarai, dan a samu zaman lafiya, lafiya da zaman lafiya. Duk abin da zai kawo tashin hankali da rikici a cikin wannan al'umma, kada mu goyi bayan sa. Ina fatan Allah albarkaci rayuwarmu, Allah ya sa mu gama duniya lafiya. Wannan musabaka da aka shirya, Allah sa ayi lafiya a gama lafiya. Jagorori na wannan musabaka, Allah ka tsaya musu ka jagorance su, kuma Allah ya daidaita kawukan su, Allah ya hada kawukan su. Masu bada taimako akan gudanar da wannan abu, Allah ka kara arzikin su, Allah ka dade yalwata musu. Mu kuma mu ta hakuri gudunmuwa da suke mana, taimakon da suke mana, mu yi hakuri da kurakuran su, mu yi hakuri da laifuffukan su, mu yi hakuri da ba daidai din su ba. Mu mai da wannan musabaka ta Alkur'ani a wannan jiha ta Filato dalili ne na samun haduwar kan al'umma musulmi a jihar Filato. Kuma mai da wannan musabaka ta zama dalili ne na koyawa sauran jihohinmu na arewa a Najeriya har ma da na kudu su koyi da wannan aikin alkhairi. Ina godiya kwarai da gaske dangane da wannan dama da aka bani na isar da wannan sako, kuma ina muku addu'a ta musamman ta kauna. Allah ya sani muna muku fatan alkhairi, kuma muna roƙa muku Allah, Allah ya ba ku zaman lafiya, Allah ya ba mu zaman lafiya, Allah ya kwantar da hankalinmu, Allah ya raba mu da dukkan fitina tashi hankali. Ya Allah, duk wanda yake nufin mu da shari kamar masa kansa, wanda yake nufin mu da alkhairi, ya Ubangiji ka kama da wannan alkhairi, ka ba mu abin da zamu ci, ka ba mu abin da zamu sha, ka ba mu abin da zamu rufa asiri. Allah ka tsare mana mutuncin malamanmu, ka tsare mana mutuncin shugabanninmu, ka tsare mana mutuncin jagorancinmu. Ya Ubangiji ka zaunar da mu lafiya. Wa bihadal qadri kifaya, wa subhanaka allahumma bihamdika, أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك. والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.